Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karaman sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Sannan barkanmu da hantsi. Usman Kabara ne zai karanto. Kasar Amurka da Najeriya suna bisa wata tattaunawar yiwuwar aikewa da mashawartan sojin Amurka zuwa jihar Borno don taimakawa wajen samun nasarar murƙushe 'yan Boko Haram a kasar. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa wakilin muryar Amurka a fannin tsaro mai suna Jeff Seldon cewa ana cikin tattaunawa a kan wannan magana, amma ba a riga an kai ga ɗaukar mataki ba game da wannan ci gaba. Jaridar New York Times ma ta nan Amurka ta ruwaito cewa maganar aikawa da mashawartan tsaron ta biyo bayan shawarar da kwamandan Amurka a fannin tsaro game da Afirka ya bada ne mai suna Brigadier General Donald Baldock. Wata tawagar masu hasashen Amurka da maganar tsaro sun bada wannan shawara ta aikewa da gumiyar su waɗannan mashawartan soji don agazawa sojojin Najeriya da ke Maiduguri ta jihar Borno wajen ƙara dabarun yi wa 'yan Boko Haram ƙofar rago domin ganin cewa sun murƙushe su da ayyukansu na ta'addanci. Akalla an kashe mutane 10 aka kuma raunata akalla guda 30 a wasu manyan fashewar bama-bamai guda 2 da kuma ratattaka harbin bindiga a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Shedun gani da ido sun bayyana cewa wata babbar mota ce cike da ababen fashewa ta yi bindiga a daidai shingen binciken jami'an tsaro da ke kusa da wani otel da ake kira SYL, wanda abin ya faru ne da misalin karfe 8 saura kwata agogon kasar. Ministan tsaron kasar Abdulrazak Umar Muhammad ya faɗawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa jami'an tsaro guda 5 a nan take suka mutu a harin a wajen shingen da aka kai. Shi ma direban kunar bakin waken da ya jawo motar ya halaka a wannan hari da ya kai. 'Yan bindiga guda 3 kuma suka dudduro daga wata mota daga baya suka bude wuta akan mutane, amma tuni jami'an tsaro suka yi kukan kura wajen murƙushe su suka kuma kashe su gaba daya a kokarin hana maharan kutsawa cikin wannan otel na SYL, wanda hakan ya hana 'yan Al-Shabab din shiga cikin sa. Wata kotu a kasar Masar ta yankewa wasu yara kanana masu magana da wani tsohon harshen kasar Misira da ake kira Coptic, wanda aka yanke musu hukunci sakamakon bayyana da yaran suka yi a shafin bidiyon YouTube suna batanci ga musulmi na yadda suke yin sallah. Wannan faifai na bidiyo ya biyo bayan wani abu ne da ya faru wanda aka kashe wasu kristocin Coptic din a watan Afrilun bara da ta gabata, inda 'yan kungiyar ISIS suka fifilewa kawuna. Kotun da ke kudancin lardin Minya ta yanke hukuncin shekaru 5-5 akan yaran a gidan yari, haka kuma aka aika da ɗaya daga cikinsu gidan kangararrun yara na Illa Masha Allahu. Bidiyon dai mai tsawon daƙiƙoƙi guda 30 ya nuna yaran suna kwaikwayon jam'in sallah haɗe da karatun Alƙur'ani suna dariya, inda daga baya ɗaya daga cikin yaran ya nuna ɗan uwansa a wuya ya yi alamar fille kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Iraniyawa a jiya Juma'a sun fara kaɗa ƙuri'ar zaɓe a ƙasar. Wannan ne karan farko na aiwatar da wata harkar siyasa tun bayan da ƙasar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar shirinta na nukiliya da manyan ƙasashen duniya masu faɗa-aji. Kaɗa ƙuri'ar dai zai iya zama wata mahangar ganin ko wannan yarjejeniya za ta ɗore ko kuma za ta sami akasin haka. An buɗe rumfunan zaben ne tun da ƙarfe 6 na yammacin jiya a agogon ƙasar, aka kuma barta a buɗe, inda daga baya aka ci gaba da kaɗa ƙuri'ar. Kasancewar ministan harkokin cikin gidan ya bayyana cewa za a bar rumfunan zaben ne don kaɗa ƙuri'ar har tsawon ƙarfe 10:45 na dare agogon Tehran. Talabijin ɗin ƙasar kuma ta nuna irin dogayen layukan da jama'a ke bi don ganin sun kada ƙuri'unsu a zaben da ake sa ran akalla mutane miliyan 55 masu rijista za su kada ƙuri'arsu don zaben mambobin majalisa guda 290 da mafi yawancin su masu ra'ayin ƴan mazan jiya ne. Haka kuma akwai wasu mambobin musamman da ake zaba a cikin majalisar guda 88 wanda ake maki gaya musu cewa su ne gwanaye a majalisar har ma zaben da ake yi na wasu da za su zama masu aiki da Ayatollah Ali Khamenei babban limami ko kuma babban malami a kasar wanda shine mai ikon fada a ji na karshe a kasar ta Farisawa. Yarjejeniyar tsagaita wuta ta Syria ta fara aiki a jiya domin kuwa an rataba mata hannu wanda kungiyoyi kimanin guda 100 suka ce za su sa ido don ganin cewa sun yi wuka da nama wajen ganin cewa rikicin da ake ta fama da shi ya samu maslaha. Amurka da Rasha su ne suka kulla wannan yarjejeniya da zummar fara aiki a tsakar daren jiya a gogon GMT wato agogon tarayyar Turai. Daga cikin rukunonin ƴan adawar Syria da ke tawagar sulhuntawar, akalla kungiyoyin da suka sa kansu akalla guda 97 daga cikin 100 sun yi alkawarin cewa sai sun ga abin da ya ture buzu nadi wajen ganin wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ta kafu kuma tana aiki. Wannan yarjejeniya dai bata hada da ƴan kungiyoyin ta'addanci irin su ISIS ko Al-Qaeda ko kuma magoya bayan su irin su Al-Nusra ba. Yarjejeniyar tsagaita wutan ta fara aiki ne sa'a guda katal bayan an kulla ta a birnin New York ta nan Amurka. Membobin Majalisar Dinkin Duniya ne a sirrance suka rarrataba mata hannu akan wannan yarjejeniya don ganin ta fara aiki. Daga ƙarshe sabon zababben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ya yi alkawarin dawo da martabar hukumar ta FIFA idan aka bashi goyen baya wanda yace a idan duniya martabar ta dan sauka kasancewar an shafa mata fenti maganar cin hanci da rashawa wanda yace zai yi kwaskwarima ganin cewa ta miƙe. A taron sa na farko da manema labarai Gianni Infantino ya godewa tawagar FIFA cewa sun nuna jarumtaka matuƙa a lokacin da suka shiga halin tsaka mai wuya wajen badakalar rashawa da cin hanci da ta shigo cikin hukumar. Ya kuma kara da cewa zai yi aiki kafada da kafada da kungiyoyin kwallon kafa masu fada a ji da duniya da duk wasu masu hannu a cikin wasan kwallo don ganin cewa an samu nasarar dorewar wannan hukuma. Shi dai Gianni dan kasar Italia mai asali da kasar Swiss sannan kuma dan shekaru 45 a duniya ya samu galaba da ƙuri'u 115 a zaben da aka yi wanda hakan ta sa ya doka abokin hamayyarsa dan gidan sarautar Bahrain da kasa da ƙuri'u kimanin guda 88 a zaben da aka aiwatar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda 5. Rahoto na farko zai yi magana ne akan cututtukan da ke addaban mata masu juna biyu da ƙananan yara. Rahoto na biyu kuwa zai yi magana ne akan shirin da hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi suka yi domin gudanar da makon lafiya. Rahoto na uku shi ma zai yi magana ne akan cututtukan da ke hallaka mata yayin goyon ciki da haihuwa. Yayin da rahoto na hudu zai yi magana akan matakan rigakafin cutar malaria da sauro ke kawo ta. Shi kuwa rahoto na biyar zai yi magana ne akan cutar zazzabin lasa. Baya ga waɗannan rahotanni, wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda za ta tattauna da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da ƙayyade cututtuka ta ƙasa da ke Abuja akan cutar Zika, wace ita ma masana harkar kiwon lafiya suka ce sauro ne ke kawo ta.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Jami'an kiwon lafiya a maradin Jamhuriyar Niger sun ci gaba da fadakar da mata masu juna biyu irin cututtukan da ke kawo musu matsaloli yayin goyon ciki da haihuwa. Shu'aibu Mani daga maradin Jamhuriyar Niger na dauke da rahoto.
Duka mace mai ciki na tattare da hadari maddantana ce ayyukan karfi sabilin babu hutu dake iya kawo mata illoli da dama. Ko bayan cutar zazzabin cizon sauro da ke haddabar matan da ƙananan yara. Malam Abdulkadir Mamman wani jami'in kiwon lafiya a likitan tsibirin Gobir.
A nan tsibiri cututtukan da ke haddabar su shi ne masasarar cizon sauro, amma mafi yawanci bisa kan mata masu ciki. In sun ɗauki ciki in ya kasance bisa kan ɗauka waɗannan abu mai nauyi da suke ɗauka kamar shirkatarwa ko wani aiki mai wahala shi ne za a zanki sa kawo ma'aihwan mata ɗan buɗe sai ka gani jini yana ɗan zuba yana kaɗan-kaɗan yana abun ga shi ne wanda muke ce ma menas davartama shi ke jawo musu duka irin waɗannan matsaloli.
Ta kaɗa kuma ganar ƙananan yara na fama da majina da tari sabilin sanyi ne koko wani abu ne daban?
Eto sabilin sanyi ne shi yasa suke da wannan tarin majina ko da yaushe.
Su kuma mata masu ciki zuwa ƙananan yara cutar zazzabin sauro ba ta kawo musu barazana a ciburi?
Ita kan kanta cutar cizon sauro in ya kasance tana zartu ga mace mai ciki ya ta kamu da ita shi ma yana iya kamu ta bari kwarai ba a yi magani ba har ya kai ya tsotse mata jinin jikinta.
Duk da haka akwai matan da suka gane zuwa awo na ciki ko da ma na ƙananan yara.
Sunana Khadija.
Daga wani gari kika zo?
Nan tsibiri nake. Na taho ne yaran Abbata da Lahiya. Zawo da Amaita.
To wani lokaci?
Jiya na ta samu da shi da sahi.
To yanzu kin zo likita kamar me kike so likita miki?
Ina so likita a bani magani wanda zan bata. Allah ya bata lahiya. Babu matsala muna samun tarbi na karama. Ina kira duk wanda ya ga dane ya samu da rashin lahiya. Ya zabi ruhi taho likita. Wahala ita Abbata da dai.
Da yake likita tsibiri tana gama garuruwa dama a tunkawa neman magani. Malam Abdulkadir Mamman ya ce ba su ba kwana da suke saliba dole su dauki matakan gaggawa zuwa waye kai.
In suka zo za mu yi masa magani kuma yanzu matakin da muka dauka muna samu muna shiga da kankanmu cikin ƙauyuka muna dan kwatanta mu mata yau in mace ta samu juna biyu ta zanki yawan zawa wajen awo kenan ana diba a ga yadda ya kwancin dan yake ana gwagwada mata duka abubuwan da ya kamata.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Nijar.
Hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi sun sanar da cewa za a gudanar da makon lafiya na musamman a jihar. To ko wasu abubuwa ne za su gudana yayin makon? Ga wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko Dr. Adamu Ibrahim Gamawa ya kira taron manema labarai dangane da satin iyaye mata da yara ƙanana.
Yau mun zo ne don mu sanar da ku wani muhimmin abu da yake tafe daga abubuwa da za a yi na kiwon lafiya a wannan jiha. Wannan sati an ware shi ne daga ita ma'aikatar lafiya ta tarayya. Kowanne jiha ana yin sau biyu a shekara kuma ana yi ne saboda wasu muhimman abubuwa da ake jira a cikin wannan satin saboda lafiyar ƙananan yara da mata masu muhimman abubuwan da suka kunsa shine kamar rigakafin cututtuka, bakon dauro ko polio, tetanus, sauran su ma zazzabin cizon sauro ana guje-guje ana bada magunguna. Yaran kuma akan same su da karancin abinci, su ma ana ba su abubuwan da ya kamata, su magani cutar ciki da dai sauran su. Kuma ana wayar da kan mutane kuma yanda suka riga su cututtuka iri-iri, kuma gudanar da su da cutar ƙanjamau da magunguna da kamar su ORS da Modicillin na maganin gudawa da sauran su. Wannan sashi yana da muhimmanci sosai saboda a kowace gunduma muna da tun ake kira center guda hudu wanda wani activities za a yi su a cikin wannan sashi. Wato wannan center din mun zaɓe su ne a kowane ward saboda muna son mu taba ko ina cikin jihar.
Dr. Adamu Ibrahim Gamawa, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yawan mutuwar mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa na ƙara zama barazana ga mata a Najeriya. To ko me ke haifar da ƙarin matsalar? Ga Halimatu Abdullahi dauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Bincike ya yi nuni da cewar a kowace shekara kusan mata masu juna biyu 40,000 kan rasa rayukansu ta dalilin haihuwa sakamakon kamfar talauci da rashin kyawun hanyoyin da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar. Kamar dai yadda malama Delu mazauniya a ƙauyen da Baro ta bayyana.
Mu yanzu a garin nan namu sai an yi tafiya mai yawan gaske tunda kafin ka ce wani ya mutu ko ko wani ma wahala tai masa yawa.
Wannan matsala ba iyakar kara kadai ta tsaya ba har ma da biranen kasar kamar yadda Hajiya Hawwa Abdullahi mamba a kungiyar yaki da mutuwar mata masu juna biyu ta bayyana mana.
Daga ƙauyen Hammaraya abu biyu ne, akwai bangaren gwamnati akwai bangaren jama'a. Ta bangaren gwamnati rashin kyan hanya, rashin asibiti, in kuma da asibitin rashin ƙwararrun ma'aikata. Ta bangaren su kuma communities kamar jama'a kenan akwai talauci. Kin ga inda talauci ba yadda za a sami isasshen abincin ma da za a ci. Ranya rayuwar ta rayuwa a cikin ciki. Akwai rashin sani, ba su da masaniya akan meye ya kamata ta fuskar lafiya. Akwai kuma abin da mutanenmu suke kiran shi canti. Misali akan ce mace mai ciki kattace kwai, wanda kwai kin ga abu ne mai gina jiki. To a dalilin wayannan canfin mace sai ta kare babu jini a jikinta. Rashin jinin nan sai ki ga dan shi kansa ya rasa jini tunda ta jikin uwarsa yake samu. Sai a rasa uwa a rasa da.
To ko me Dr. Silaga ya likita mai kula da matsalar mata na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano zai kara kan wannan batu?
Abin da ya fi kashe mata shine ciwon jijjiga da ake kira eclampsia. Musa kuma zubar jini a duk duniya gaba ɗaya kan dauka zubar jini ya fi kowanne. Amma mu a nan arewacin Najeriya wannan eclampsia ta sai shiga kwayoyin cuta su shiga cikin jikin mata. Alal misali ta haihu a gida ko kuma asibitin ba kula da ita yadda ya kamata ba, sai kwayoyin cuta su shiga cikin hanyar mahaifa tunda yanzu jini ko jini ya buɗe. Sai ga cewa ta samu da ciwon zazzabi mai zafi da ciwon ciki da amai da waye har sai ga cewa ba wani abu kuma sai ya dauka ranta. Sannan nakuda mai tsawo a kwana biyu uku dan ba zai iya wucewa ba kuma ba a je asibiti ba a ta jira ita kuma karfinta ya kare har wannan infection ya zo ya shiga waye sauransu da komai shi ba wannan ya kan kawo mutuwa ko mahaifar ta fashe. Sai ciwo irin su malaria, ciwon hawan jini, ciwon shuga. Irinsu haka.
Waɗanne hanyoyi za a fi domin magance irin waɗannan matsaloli?
Tana ɓatan wata ya kamata ta je ta ga likita. A tabbatar ciki ne, cikin nan inda ya shiga kuma cikin mahaifa ne ba wajen mahaifa ba. Kuma da wata biyu uku ya yi ta fara awo a rinka dubawa. Ina kula hawan jini a yi maganinsa kafin ya zo ya kawo jijjiga a rinke miki shi ke kawo mutuwa. Lokacin haihuwa ya yi ta haihuwa a asibiti.
Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya a jihar Kano sun tabbatar da cewa babban hanyar kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro shine ɗaukar matakin kariya na ganin cewa sauron bai ciji mutum ba. Wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto.
Dr. Hawwa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ta yi ƙarin haske akan hanyoyin da za a bi a kauce kamuwa daga cutar ta zazzabin cizon sauro.
Dama kuma kaga wannan shi ya kamata a dauka ba hanyoyin kariya, domin idan aka kare mutum daga kamuwa da cutar to kaga ai ba za ma ta zo ba. Abu na farko shine sai an kula da duk guraren da za a iya samun sauro yana rabewa yana fakewa, shine matakin farko. In ya kasance cewa kwata ce take kwanciya a guri a dinka share ta akai-akai, ka a dinka barinta tana taruwa. Idan ruwa ne yake kwanciya a guri a dinka share shi a tabbatar guri yana bushe. Idan ciyawa ce ta yawa a guri a tabbatar an girbe ta, an nome gurin, an kwashe dattin gurin, duk inda kazanta take shara bola a tabbatar an kwashe su ba a barsa a gurin ba. Sannan kuma ya kasance waɗannan gurare da ake samun waɗannan matsaloli ana dan yi musu feshin maganin sauro ne dan kanan zar ne kaga duk inda ake yin irin wannan abubuwa zai wahala sauro ya samu mafaka a wannan gurin. Wannan shine matakin farko da ya kamata a yi. Abu na biyu shine amfani da gidan sauro. Kaga ya kamata mutane su san cewa gidan sauron nan da ake rarraba yana da muhimmanci. A shiga cikin gidan sauro a kwanta ko da sauro 100 ne zai zo babu takafar da zai shiga bare ya ciji mutum. Amma abin takaicin shine sai kaga cewa gwamnati tana raba gidan sauron tare da wasu kungiyoyi da suke son su ka saukin zazzabin cizon sauron amma saboda matsalolin da kuma rashin irin na mutanen mu wasu aka ba su sai su je su siya. Suna neman cin yau da na gobe. Ba sa tunanin cewa idan zazzabin cizon sauron da ya zo musu illar da za ta haifar musu sai ta fita sai da gidan sauron nan da suka yi. Kaga abu na farko kenan. Abu na biyu wasu suna ganin cewa ba dan su aka yi su ba dan kananan yara aka yi kananan yara ya kamata a dinga saka. Abu na uku suna ganin cewa ba su da gado to a me za su daura shi ko taru magare ka in ka sa gidan sauron ka daura za ka samu lafiya. Saboda idan ya kasance cewa an sa wa yaro an rufe shi ko ita mai juna biyu ta shiga ciki ta kwanta sauro bai ciji ta ba kaga dai za ta samu lafiya. Zata ci abinci lafiyayye ba maganar rashin cin abinci zazzabin nan babu shi ba sai mata illa ba zai wa jaririn da take dauke da shi illa ba bari hatta barar da shi ko ta haife shi lokacin sa bai yi ba zata haifo da lafiya cikin kwanciyar hankali da koshin lafiya ita kanta zata samu isasshen bacci wanda zai ba jikin ta hutu. Amma idan sauro yana cizon ta tana mamake shi baccin ma ba zata yi shi ba bari ya ratsa ta kuma ta tashi cuta ta same ta kaga ai duk ba a samu kwanciyar hankali inda ya kamata ba.
Yawancin mutane da sun ji dan ciwon kai haka sai su ce ai cutar zazzabin cizon sauro ce su je kemis sai magani. Wani irin kira zaki ga masu irin wannan hali?
Ba ma ciwon kai ba kowace irin cuta mutum ya je alamun ta kamata ya tafi asibiti saboda abin da kake zato ba lallai ya kasance haka bane. Da ka ji ciwon kai ka ce a baka panadol ka afa ko ciwon jiki duk wannan ba zai yi tasiri ba. Gara in ka samu matsala ka je a duba ka a gano ina matsalar take me ya kamata a yi don magance wannan matsala. In ba haka ba sai ka zauna sai cutar ta ci ta cinye a lokacin kuma da maganin da kake sha ba zai yi maka amfani ba. Sai lokacin da in ka je asibitin za ka wahala kuma dan kudaden da kake da su ma ba za su ishe ka ka maganta a kanka ba. Kuma in aka zo da tsautsayi ya kasance cewa an rasa ka a dalilin wannan saboda haka kiran da zan yi ga mutane shine da sun ji alamun matsala su yi gaggawa zuwa asibiti dan a duba su a ga me yake damun su a kuma maganta wannan matsala.
Dr. Hawa Abdullahi kenan ta asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano inda kunne ya ji jiki ya tsira. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya.
Me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar tumatiringa da zuwa makaranta?
Mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko?
Duka
ta Allah muna so
ta Allah
ta boko abamu.
To yanzu ke baki ganin shawawo ke ga kamar yanzu ni mama ku ce wai tsuwa kakar su nike ko
kwarai ko
to ke gani amma ke gana ya boko
kwarai ko
yanzu bai ga shawa bai da na hito ga
mutane wallahi ko kwarai shi official quality cikin quality.
Wasu ƴan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
A jihar Niger kuwa an sami karuwar mutane hudu ne da cutar zazzabin lassa ta halaka, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Wannan dai shine ya kai ga adadin mutane 21 da cutar ta zazzabin lassa ta kashe a nan jihar Niger tun bayan bullarta. A kwanakin baya dai ministan lafiya na Najeriya ya tabbatar da mutuwar mutane 17 daga cikin mutane kimanin 60 da suka harbu da cutar a nan jihar Niger. Dr. Muhammad Usman, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya yi ƙarin bayani.
Yanzu jimilla mun samu mutum 21 daga ran ga sanda aka fara mutum 21 kenan da wanda ai da muna tuhuma ne da wasu kafin mu zo ma riga kafa gwada su riga sun rasu kaga ba mu samu mun gwada jinin ba mu gani to amma an hada gaba daya wanda muke tuhuma cewa suna dauke wannan cuta daga ran da aka yi magana cewa bullar wannan cuta a jihar mun samu mutum 21
wanda suka mutu
to da kar amanta tun lokacin mun samu jin gutu wajen 17 ma lokacin da minista ya zo wanda suka rasu
dama shine nake son maka maganan cikin jawabin da ya nuna cewa Niger kusan tafi kowace jiha a Najeriya yawan adadin waɗanda ake tuhuma sun harbu da cutar nan. Yanzu ku nan ma'aikatar lafiya me wani mataki kuke dauka?
To alhamdulillah tunda dai muka samu bullon wannan cuta akwai matakai da yawa muka dauka. Na farko shine da sanarwa, fadakarwa, mutane su sani cewa eh akwai wannan cuta, wai yanda yake yanda ya cutan yake yaduwa, yanda kowa zai kare kashi daga wannan cuta. Mun yi magana a kafafe da yawa, a radio da television. Kowa da yake magana yau zamu ci gaba da magana hakan nan.
To nayi kokarin samun karin haske wajen commissioner lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril akan matakan da gwamnatin jihar ke dauka na yaki da cutar ta zazzabin lassa, amma abin ya ci tura. To amma ga abin da sakataren labaran gwamnatin jihar Niger Jibril Baba Indachi ke cewa akan wannan lamari.
Shi gwamna Abubakar Sani Bello ya bada umurni an bada kudi miliyan 20 akan inda za a yi a samu nasara akan wannan, kuma insha Allah yanzu akwai wurin da ake kira isolation center, saboda akwai
shine zan tambaye ka ko akwai wuri na musamman da aka ware don masu kula da masu wannan
cin haka. Akwai jihar Niger na da wuri biyu, akwai daya a General Hospital na Mina, akwai daya a Fira Medical Center na Bidda, amma na Mina shine babba. To shi gwamna Abubakar Sani Bello ya ba da banda kan kudin da ya bar aka gyara aka yi raising facility na wajen, aka je wajen ne duk wanda yake da wannan cuta yanzu aka kai.
Sakataren yada labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indachi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuwa sai tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da yaduwar cututtuka dake Abuja, akan cutar Zika wacce masana suka ce ita ma sauro ne ke kawo ta.
To ta yaya yanzu mutanen ƙasa za su gane su kare kansu daga wannan kamuwa da cutar Zika din nan, tunda yanzu haka ba mu san wani irin sauro ne ke kawo shi ba, kuma gamu da sauran da yawa a cikin Najeriya.
Sauran da ke yada Zika muna da su a Najeriya,
me ya sunan su?
Aedes ake ce musu, sauraren da ya kira Aedes aegypti, Aedes africanus, wato wasu su ne kankananin sauraye dogaye bakake, wasu sai ke kansu suna da fararen kamar lai-lai haka, amma shi Aedes aegypti shi baki ne kiran, amma dogo siriri. Amma su ba su cizo, su ba su cizo da daddare, shine wahalan abun nan su da safe da kuma marice, karfe 4:30 zuwa 5 nayi sai su bace, baki saki ganin su kuma. Saboda haka yanda ake kokarin a kawo da malaria a ba da wannan bed net da sauran su, ba zai aiki da Zika ba, ya yake da cutar sauran Zika. Shi yasa yanzu haka duk muna nan muna tunani ya zamu yi mu ga kirkiro hanya wanda zamu hada yaki da malaria, yaki da Ebola da Lassa, duk har da Zika, domin mu tabbatar cewa mun sami galaba sakan wannan cututtuka. So yanzu haka magana muke da ke muna nan mun fara muna yanzu ma in kika je suna nan conference hall din mu ana ta meeting, ana ta buna neman hanyoyin da zamu yi mu yaki wannan cutar, kuma zamu fara fadakar da al'ummomin Najeriya cewar yanzu fa shanin mace mai juna biyu ba kawai a ce kare ta kawai aikin mijinta ne ko aikin iyalinta bane, ya zama aikin kowa, domin in ba mu hada kai mun kare su ba, mun taimake su ba, mun kare su daga cizon mace zai nan ce sauro da suke jawowa da suke dauke da kwayoyin na Zika. To muna mu sha mamaki, muna mu sami annoban haifon yaran da ba su da kai, haifon yaran da ba su da kwakwalwa, wannan ba abun da za mu wasa da shi bane.
Dr. Abdulsalam Nasiri kenan a tattaunawar da suka yi da wakiliyarmu da ke Abuja, Madina Dauda, akan cutar Zika. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu. Amma ko mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Kasar Amurka da Najeriya suna wata tattaunawar yiwuwar aikiwa da mashawartan sojin Amurka zuwa jihar Borno don taimakawa wajen yaƙi da 'yan Boko Haram a murƙushe su a kasar. Akalla an kashe mutane 10 aka kuma raunata wasu guda 30 a wasu manyan fashewar bama-bamai a kasar Somalia.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.